الحمد لله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم ولسائك سادوا أولا مجلسي نفسر القرآن من جلمة أولا مسلاتي من تارع البركة مسلاتي من دمي تروس إسلامي سنتا أنا قلما دقر جهر برنو يو منا بيوغ وتر رمضان شكالة دو وليدا لليه دودا 40 شدا لجر مصر صلى الله عليه وآله وسلم لقى مكز ومدينة wanda kuma yayi daidai da biyu ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki da taddamu ya karba mana kyawawan ayyukan mu kurakuran mu. Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta iyayen mu da malaman mu. A jiya ne muka fara tafsiri wajen gabatarwa mun yi tambayi akan muhimmancin wannan wata, sannan kuma mun ambaci wasu daga cikin ƴan uwa waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da ma waɗanda suke ba su da lafiya. To daga cikin waɗanda ba su da lafiya ko wasu daga cikin malumanmu waɗanda muka manta ba mu ambace su ba, kila da yawan ku suna sane da wannan, shine Sheikh Muhammad Abubakar Kacalla. To muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara masa lafiya, ya sa masa gafara. Duk marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya. Kuma wannan akwai babban darasi ga mutane, wato marasa lafiyar da suke kwanciya a asibiti ko a gidaje yau kafin watanni lafiyar su lau, suna harkokinsu kamar yadda kai ma kake harkokinka yanzu, amma yanzu kuma suna kwanciya akan ganin asibiti. To kaga akwai babban darasi. Yanzu akwai abubuwan da kai da kake cikin koshin lafiya da lafiyarka za ka iya yi, amma su ba za su iya ba. Su ma kafin watanni duk abin da kake yi suna yi, amma kuma yanzu abin da kai kake yi su ba za su iya ba. Kuma bayan watanni kuma ba a san me zai faru ba. Muna yi roƙon Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana lafiya, amma kuma idan abu Allah ya ƙaddara ba yadda za ka iya. To shi yasa a hadisin ke cewa min sihhatika li maradika, ka ci moriyar lafiyarka kafin rashin lafiya ya zo maka. Kana da awa uku kana hira, kana da awa biyar kana hira. Akwai damar ka karanta Alƙur'ani ka haddace wasu ayoyi, akwai damar ka karanta wasu hadisan manzon Allah ka haddace hadisan manzon Allah, akwai damar ka dauki littafi ka je gurin malami ka yi karatu, amma duk ba za ka yi ba. Ka rayu a haka shekara huɗu, shekara biyar, wani ma shekara ashirin, kullum sai ya ɓata awa biyar a banza, ya kai shekara talatin awa biyar kullum na shekara talatin in ka lissafa na wani. Shi ba aikin duniya ba, shi ba aikin lahira ba. To waɗannan abubuwa kada su zo suna wucewa haka kawai ba ma koyon darasi. Ana zuwa makabartar ziyara domin ɗaukan darasi da izina, ana zuwa ana kai mamaci makabarta a yi masa sutura domin ɗaukan darasi da izina, kana zuwa asibiti ka gaida mara lafiya ko ka je gidansa ka gaida shi domin ka ɗauki darasi. To amma idan ba ma ɗaukan darasa daga waɗannan al'amura, lallai ba ƙaramin asara ba ce. To Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu, su ma Allah ya ba su lafiya, Allah ya ƙara musu lafiya. Jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 39 na wannan sura mai albarka, suratul Yunus. Yau kuma za mu ci gaba daga aya ta 40. Kudin Allah subhanahu wata'ala, wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون.
نعم. الله تعالى يقول: ومنهم لذين كافرين من يؤمن به أقوال لك إيماني دشي ما لا القرآن كن. ومنهم daga cikinsu man la yu'minu bihi, akwai wanda baya imani da shi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin, ubangijinka shine wanda yafi sanin mabarnata, masu barna abin kasa. A wannan aya Allah ta'ala yana ba mu labarin kashe-kashe na kafirai dangane da imaninsu da wannan alqur'ani, dangane da imaninsu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayoyin da suka gabata Allah subhanahu wataala ya babu labarin cewa sun ƙaryata da alqur'ani, sun ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sun ƙaryata shi ba tare da suna da cikakken sani ba, kuma sun ƙaryata alqur'ani, sun ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun kafin hakikanin abubuwan da ake faɗa musu su bayyana. To ana Allah ta'ala yake faɗa mana irin kashe-kashe su. Wa minhum, daga cikinsu su kafiran Makka, wasu malamai suka ce har da su Yahudawa da sauransu, duk wani kafiri wanda bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Man yu'minu bihi, akwai wanda yake zai yake imani da wannan alqur'ani, ma'ana fil mustaqbal, anan gaba kenan, na lokacin da aka saukar da wannan aya ake magana da su a lokacin ba su yi imani da manzon Allah ba. To ma'ana Allah yake ba da labarin abin da zai faru a nan gaba. Duk da irin ƙaryata wadda suke yi yanzu, suke ƙaryata ka, suke yaƙar ka, amma a nan gaba daga cikinsu akwai waɗanda za su musulunta, za su yi imani da kai, za su yi imani da alqur'ani. Wannan mu'jiza ce ta alqur'ani, dama Qur'ani ya kunshi labaran abubuwan da suka gabata, abubuwan da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su rayu da su ba, amma Allah ta'ala yake ba su labaransu. Sannan kuma Qur'ani yana ba da labarin abubuwan da suke wakana a zamanin wahayi, zamanin manzon Allah. Sannan Qur'ani yana ba da labarin abubuwan da su wakana a nan gaba. To a nan Allah ta'ala yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a nan gaba daga cikin kafiran nan akwai wanda za su yi imani da kai, duk da irin yaƙi da suke maka, duk da irin yadda suke ƙaryata ka, a nan gaba za su yi imani. Kuma tabbas haka ya faru. Mutanen Makka babu abin da ba su yi wa manzon Allah ba, sun ce shi matsafi ne, boka ne, mahaukaci ne, an kore shi daga garin Makka, ya hijira ya je Madina, haka suka yaƙi sahabbansa. Amma a yau ma fathi Makka, ranar da Allah ta'ala ya boye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama, ya zo ya bude garin Makka, dukkaninsu suka musulunta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je garin Ta'if a lokacin da mutanen Makka suka ki su musulunta, yace bari ya gwada mutanen Ta'if ko da za su karbi da'awarsu. Yaje su ma dai babu haske, suka ƙaryata shi, suka kore shi, suka daddake shi, suka sa yaransu da mahaukatansu suka jifa su da duwatsu. Wannan labarin ne shahararre. Allah ta'ala ya turo masa mala'ikan duwatsu tare da mala'ikan Jibril. Mala'ikan Jibril ya yi masa sallama, ya ce da shi ina tafe da mala'ikan da Allah ya wakilta akan duwatsu, yanzu zai yi magana da kai, mala'ikan duwatsu yayi magana da shi yace Allah ne ya turo ni ni ne mala'ikan mala'ikan da aka wakilta akan duwatsu idan ka bada dama idan ka yarda Allah ya bani iko zan rusa musu manya-manyan duwatsun garin Makka Allah ya halaka da su to yanzu ina sauraron izininka duk abin da kace shi za a yi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shiru yace bana son a halaka da su domin ina fata Allah subhanahu wataala ya fidda cikin tsazan su a cikin zuriyar su wadanda za su yi imani da Allah ko su ba su yi imani ba wannan tausayin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jin kai to amma me ya faru wannan a Makka akai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hijira yaje Madina ara bayan ya gama fathu Makka aka je aka yakin Hunain mutanen Ta'if sun yi tarayya wannan yaki sun yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su musulunta ba manzon Allah ya koma Madina to amru wufut mutanen Ta'if su da kansu suka yi tattaki tun daga Ta'if suka je har Madina suka karbi addinin musulunci a gurin manzon Allah amma ku duba yadda inda suka yaki shi ya je shi da kansa yi musu da'awa suka ki sannan kuma baya bude garin Makka fatu Makka suka yi shiri suka zo za su yaki manzon Allah amma daga baya suka musulunta to shine Allah ta'ala yake bada labarin anan wa minhum man yu'minu bihi daga cikin su su kafirai wadanda suke yakarka akwai wadanda za su yi imani da wannan alqur'ani za su yi imani da kai wannan shine kashi na farko wa minhum man la yu'minu bihi kuma a cikin su akwai wanda yake ba zai yi imani da wannan alqur'ani ba zai yi imani da kai ba zai musulunta ba kuma abu ne na gaibu Allah ta'ala ke ba da labari haka za su dawwama akan wannan kafirci da suke akai kuma yadda Allah ta'ala ke ba da labari a cikin surar al-baqara innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun dan me khatama Allah ala qulubihim a riga an sa rufi a cikin zukatansu ba yadda za a yi zukatansu su ga haske kunga anan innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum wannan amun makhsusun ba dukkanin kafirai ake nihi ba dali wannan ayar ta fassara wancan ayar wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi saboda haka ba dukkanin kafirai bane sai wasu kafirai da Allah ta'ala ya zana su ne wadanda ba su musulunta ba za su mutu akan kafirci irin su Abu Jahl Abu Lahab da sauransu sai Allah ta'ala yake cewa wa rabbuka a'lamu bil mufsidina ubangijinka shine wanda yafi sanin mabarnata masu barna su ne waɗanda suke dawwama akan kafirci suke yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke yaƙar musulmi suna hana mutane su musulunta Allah ta'ala shine wanda yafi sanin su domin wasu kafircin su aboye yake wasu barnarsu aboye suke yi kai abinda za ka sani shine abinda ya bayyana a sarari shine za ka sani abinda yake na goye ba za ka sani ba in ba Allah ne ya bada labari ba in ba Qur'ani ne ya bada labari ba in ba manzon Allah ne ya bada labari ba amma Allah madaukakin sarki sawawa da abinda suka bayyana da abinda ba su bayyana ba duk Allah ta'ala ya sani kuma babu barnar da ta fi kafirci domin asali Allah ta'ala ya halicci dan Adam ya kawo shi duniya domin ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya halice shi kafiri ya yi masa ni'ima duk wata ni'ima Allah ta'ala ya yi masa ya ci ya sha ya kwanta ya yi bacci ya aure ya yi aure ya haihu ya samu arziki ya ji daɗi yana takawa yana tafiya a ban ƙasar da Allah ta'ala ya halitta ya sha ruwan sama idan Allah ta'ala ya saukar da ruwa amma duk da haka yake bautawa Allah subhanahu wa ta'ala wannan barna ce kuma musamman waɗanda suke yaƙar addinin Allah al-mu'anidun al-musirruna 'ala al-kufr masu dawwama akan kafirci waɗanda suke yaƙar addinin musulunci babu shakka waɗannan mabarnata ne anan Allah ta'ala yake cewa Allah shine wanda yafi san da su Allah yana sane da su Allah yana sane da su me zai haifar ba na zai saka musu amma kasancewar Allah yana sane da su kawai aka tsaya anan ai ba samu fa'ida ba. Allah yana sane da su kuma zai saka musu akan abin da suke aikatawa a nakafirci. Wannan ya kunshi tsawatawa ta hadith tsoratarwa, ana tsoratar da su ne, ana fada musu ga irin makomarsu a gobe kiyama in har ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba su musulunta ba. Shasa wata ayar Allah ta'ala yake cewa wa idha qila lahum la tusilu bil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. To ina aka ce su kada ku yi barna a ban kasa, ku yada kuna yada shirka, kuna yada barna da kafirci da zalunci, sai su ce ai mu masu gyara ne. Allah ta'ala yake cewa a'a, ai ba masu barna sai su, saboda haka koyaushe kafirai haka suke, za su yada barna a ban kasa idan an yi magana za su ai mu gyara muke, koyau haka ne a yada kafirci da butsaranci. A daina bauta wa Allah da sunan ‘yanci, a baiwa ɗan adam ‘yancin, a baiwa mace ‘yancinta, a tabbatar da adalci a magobar na suke yaɗawa. Mace kada ta bi mijinta, yaro idan ya girma ka kangarewa iyayensa, kowa a bashi yi abin da ya ga dama, namiji ya auri namiji, mace ta auri mace. Me yasa ai wannan adalci ne ana so a baiwa ɗan adam haƙƙinsa? Wannan ba barna ba ce, amma a je a yi aure da wuri, mace a auren da ita da wuri a ce wani ai barna ce, an shiga haƙƙinta. Mace ta bi mijinta ta samu lada ta samu tsira a gobe kiyama, sai an tauye mata haƙƙinta. Amma mace ta auri mace ƴar uwarta daidai ne, wannan gyara ce. Amma ta zauna gidan aure barna ce, saboda haka kullum barna suke. To sha sa Allah ta'ala yake cewa ala innahum humul mufsiduna, ba masu barna a ban kasa sai su. Me ya jawo wannan kafirci? Inda akwai kafirci, inda kafirci yana da ƙarfi a duniya, dole sai an samu barna. Babu yadda za a samu gyara a ban kasa sai sanda al'umma suka koma ga addinin musulunci, suka yi riko da abin da Allah ta'ala ya faɗa. Kuma mai barna shi ne wanda yake mabarnaci a mizanin Allah da manzansa. Duk duniya ne suka ce maka kai mai barna ne, inda kana kan tafarkin Allah da manzansa karka damu da su. Amma duk duniya suka yadda da kai abinda kake ya saba wa Allah, ya saba abinda manzon Allah ya faɗa, to ai barna ce. Kuma wannan ayar ta kunshi tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tasliya musamman dangane da minhum man la yu'minu bihi, da gaske su abinda ba zai imani da wannan alqur'ani ba. To sanin wannan zai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai tada hankalinsa akan rashin imaninsu ba, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kodaitu duk mutanen duniya su musulunta su samu rahmar Allah. Manzon Allah yana damunsa ya ga cewa wani kafiri bai musulunta ba, domin zai shiga azabar Allah. Wannan tausayi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To ana faɗa masa wannan, karkata da hankalinka, duk yadda za ka yi akwai wanda za su musulunta, akwai wanda ba za su musulunta ba, saboda haka karka damu da su. Ai annabawa likitoci ne suke warkar da mutane, haka na malamai a bayansu likitoci ne suke warkar da mutane. To amma idan mara lafiya ya zamana ka faɗa masa cewa ba yi da lafiya ga irin cutar da take damunsa, amma ga magani, kuma ga maganin cutar, amma ya ce shi ba zai karɓi wannan maganin ba, kayi da shi, ya za ka yi da shi? Sai ka kyale shi, kamar yadda hankalinka akan sauran marasa lafiya waɗanda sun gamsu da cewa ba su da lafiya, kuma a shirye suke su karɓi maganin da za ka ba su. To ga wannan tasliya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aya ta gaba Allah ta'ala yake cewa wa in kadhabuka, idan suka ƙaryata ka, fa qul, ka ce li amali, illi amali aiki nawa nawa ne, wa lakum amalukum, kuma aikin ku naku ne, antum bari'una mimma a'mal, ku barranta daga abin da nake aikatawa, wa ana bari'un mimma ta'malun, ni kuma na barranta daga abin da kuke aikatawa. To Allah ta'ala anan ma nau'i ne na tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ta'ala yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da matsayinsa karara, ya fada musu matsayinsa karara dangane da rashin imaninsu. Wa in kadzabuka, idan kafirai suka karyata ka suka ki su imani da kai, fa qul, kace li amali, aiki na nawa ne. Ana malamin suke cewa li jaza'u amali, sakayyar aiki na tawa ce. Idan nayi mai kyau ni Allah zai baiwa, in mara kyau ne kuma ni za a hukunta. Walakum a'malukum, ko kuma aikin ku naku ne, ma'ana lakum jaza'u amalikum, kuma ku za a baiwa sakayyar aikin ku, kowa da aikin sa. Antum bari'una mimma a'mal, ku babu ruwan ku da abin da nake aikatawa, ma'ana Allah ba zai kama ku da laifina ba. Wa ana bari'un mimma ta'malu, ni kuma na barranta, babu ruwana da abin da kuke aikatawa, Allah ba zai kama ni da laifinku ba. Wala tazir waziratun wizra ukhra, wani rai ba zai doki laifin wani ba. Saboda haka in kun ga dama ku musulunta, ku samu kyakkyawar sakayya. Idan ba ku musulunta ba, ku ne za ku ji da wannan kafirci, azabar da za ta auku gare ku, ku za ku ji da wannan azabar. Ni kuma aiki na gari da nake yi, alherinsa ba zai shafe ku ba. Saboda haka matsayina a fili, wannan ayar kamar da malamai suke cewa akwai maganar albara, musulmi ya fito da matsayinsa, imaninsa, tare da waɗanda suke ba musulmi ba. Wannan ita ce wato hanyar annabawa, wannan shi ne tabarkin annabawa da mu'minai salihai. In ka rayu a wurin da yake akwai waɗanda suke ba musulmi ba, to ka nuna matsayinka, kada ka zama mutum mai rufa-rufa, kada ka ji kunya ka boye addininka, kada ka ji kunya ka bar addininka saboda wai kada su nuna damuwansu saboda ka faranta musu rai. To nuna matsayarka addininka a fili, tsayawa akan addininka duk inda kake. Wannan shi ne abin da ake so daga kowane musulmi na kwarai, wannan shi ne tabarkin annabawa da mu'minai. Allah ta'ala yake ba mu labarin annabi Ibrahim alayhi salam, ko yake faɗa mana dangane da matsayar annabi Ibrahim, kuma Allah yana kira mu mai koyi da shi. Qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim wal ladina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum. Lalle akwai wato abun koyi mai kyau gare ku dangane da annabi Ibrahim da waɗanda suke tare da shi, suka yi imani da shi lokacin da suka cewa mutanensu babu ruwanmu da ku, mun kafircewa abin da kuke bautawa kuma bayan Allah. To musulmi, kar ka zama mutum mai rufa-rufa, ka bar addininka don gamsar da wanda yake ba musulmi ba, ka bar addininka don gamsar da waɗanda suke fasikai. Idan su ba su ji kunyar Allah, sun yi imani da Allah ba, kai ko dan me za ka ji kunyar su? Ka bar abin da Allah ya ce. Wane ne wanda laifinsa ya fi girma? Su ba su ji kunyar Allah da ya halicce su ba, ba su ga girman Allah da ya halicce su ba, kai dan me za ka girman su? Za ka ga wani lokacin sallah ya yi, lokacin sallah ya yi, har lokacin sallah zai wuce, ana mike da waɗanda suke ba musulmi ba, sai ce ai sallah kam koyaushe za a yi, ba zai tashi ya yi sallah ba, don kada a ce da shi shi mai tsatsaurin ra'ayin addini, don a ce da shi yana da tolerance ta samun mutum ne mai sassauci. Da wannan ya yarda ya bar lokacin sallah ya wuce, bai yi sallah ba, ko ya saba wa Allah, za a zo da sunan wayewa, da sunan kungiyanci, za a yi wani abin da yake wai na haɗin kai, amma a ciki akwai shirka, akwai sabon Allah, shi ba zai ja da gefe ce ba zai yi ba, domin kada ya ja gefe ya koma gefe a ce ai wannan mai tsaurin ra'ayin addini ne. To wannan ba matsayin musulmin kwarai ba ne. Li amali wa lakum amalukum, antum bari'una mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malu. Tunda su ai ba sa boye kafircinsu, ba sa boye fasikancinsu, don me su ba za su yi naka ba, kai za ka yi nasu? Don me? to wannan alama ce ta raunin imani. Kuma akwai abu dai fa, dusan da yake kuna mu'amala da wanda yake ba musulmi ba, wanda yake ba musulmi ba, wato ya fahimci ka kana tsaye a kan addininka, lokacin sallah ya baka wasa da sallah, kana kiyaye dokokin Allah baka fasikanci, shi ma zai girmama ka. Allah subhanahu wataala zai sanya wato girmanka da tsoronka a cikin zuciyarsa. Amma kuma duk lokacin da kace wai dan neman yaddarsa za ka yadda yake so, sai ka ji ya rena ka ya taka ka. An fahimta? Kwanan da wani ke ban labari a wata jami'a, gurin aiki ne, shugabansu ba musulmi ba ne, ya zo ya sa su aiki, aikin ma ba nasu ba ne, suna yi, lokacin sallah ya yi, ya ce kar su tashi sai sun gama, kafin su tashi. Ba wanda ya tashi, sai mace guda ɗaya ta tashi, ta ji ta yi sallah, ta dawo, su wancan ba su gama ba. To yanzu wannan ba kaskanci ba ne? Dogar ƙasa ta baka kai addinin ka duk inda kake, kowane irin addini ma, inda ba za ka tara fitina ba, ko ba haka ba ne? Duk addinin za ka yi, in ba za ka tara fitina, dogar ƙasa ta baka dama. Amma kuma saboda rauninmu kullum mu ake kai bango, lokacin sallah a sa jarraba a jami'o'i, a lokacin azumi, watan azumi, watan Ramadan, ana ɗaukar 'yan sanda ko za a ɗauki sojoji, sai a sa musu training a lokacin ana azumi, ga zafin rana za a yi guje-guje na awowi, wanda ke da azumi in ma ya faɗi ko ya bar azumi. To duk wannan rauninmu ne ya kawo wannan wani. To wannan baiwar Allah ta je ta yi sallah ta dawo, su wacce suna zaune, sai da wani shugabansu musulmi ya zo ya tarar da su, ya ce ma'aukatan banza 'yan iska ya zazzage su, ya ce wannan matan duk ta fi ku imani, ku tashi ku je ku yi sallah. Wai maza ne, wai dan kada kada ya cutar da su, kuma ba haƙƙinsa ba ne ya musu wannan ɗin. To wannan misali muka bayar, to irin waɗannan abubuwa suna da yawa a rayuwar musulmi, to bai kamata mu zamanto haka ba. To wannan bai nuna cewa ka tada fitina, ba yadda ka tada fitina ba, amma haƙƙinka kada ka bari. Tada fitina daban, riko da haƙƙinka daban. Kuma wannan bai hana waɗanda ba sa yaƙar musulunci, wanda ake zama lafiya da su, kai musu kyakkyawar mu'amala. Allah musulunci bai hana ka ba, wanda ke ba musulmi ba, kai masa kyakkyawar mu'amala, abin da ake so maka kenan. Dan ka nuna masa musulunci addini ne na mu'amala, addini ne na tausayi, addini ne na jin kai da mutunci. Ka kiyaye amana tare da su, ka cika alkawari tare da su, ka bari gaskiya tare da su, in kuma da inda hali ka taimaka musu. To wannan musulunci yana so, domin kana nuna izzar musulunci ne, kyawawan ɗabi'u na addinin musulunci ne. Amma kuma ka zama mai rauni, domin ka gamsar da su, kuma ba za ka gamsar da su ba, ƙarshe Allah ya yi fushi da kai, su ma me su yi fushi da kai. Allah subhanahu wataala ya kiyaye. To shi ne Allah ta'ala yake faɗa mana a nan, li aradukum, aiki na nawa ne, ni sakayyar ni za a yi wa, li amali na aiki na nawa ne, sakayyar ni za a yi wa, wala kuma amalukum, kuma aikinku naku, ku za a yi wa sakayyar aikinku, an tun bari una min ma'amal, ba wa ruwanku da abin da nake aikatawa, wa ana bari un min mata amalun, ni kuma ba wa ruwana da abin da kuke aikatawa. Na'am.
ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون.
Na'am. Allah ta'ala yake cewa wa minhum, daga cikin su kafirai, man yastami'una ilayka, akwai waɗanda suke sauraron ka, amma kuma sauraron baya amfanin su. Afa anta tusmi'u summa, yanzu kai ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, za ka iya jiyar da ƙurame su zama su zamanto suna ji? ولو كانوا لا يعقلون قود باسا هنكلت باسا ده هنكلي فأنا ما الله تعالى يكي مدى النبي صلى الله عليه وسلم إرن يد كافري سكي إرن يد باسا سن شريع الله تعالى يكي جوابينهم دقا سكينس من يستمعون إليك أقوانا لسكي سورارنك غالبي إذا متينينا سورارنك ya mai da hankali gare ka yastami' musamman ne zai zo ya saurare ka ya zo na ya ji ka sam'u daban as-sama'u daban al-istima'u daban ta yi mutum ya zo yana wucewa ya ji abin da kake faɗa ba tare da ya mai da hankali ba amma al-istima' musamman zai zo ya ji me zaka faɗa to daga cikin kafirai akwai waɗanda suke sauraron manzon Allah in yana wa'azi ko yana karanta da alqur'ani suke tsayawa suke nutsuwa suna jin abin da yake faɗa ana fahimta to wannan sai yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lokaci wa kamar za su fa'idanta da wannan sauraron to amma Allah ta'ala yake faɗa masa suna yin wannan amma ba zai amfane su ba saboda haka kada ka wahalta kanka cewa dole sai ka shiryar da su waɗannan ba za su shiryu ba kamar yadda yake ba za su ji gaskiyar ji na amfanuwa ba la yastami'una istima'an tifa'in saurare na amfanuwa ba za su yi ba saboda haka kake tada hankalinka a kansu barka da mutu su ba yadda za a yi ka shiryar da su kamar yadda yake kurma baya jin magana afa anta tusmi'u summa yanzu kai za ka iya ka sanya kurame su zama to suna ji kurma wanda Allah ya halicce shi baya ji magana ya ga annabi Muhammadin Muhammad zaka iya ka sa kurma ya ji magana in ba Allah ne ya kaddara masa fuskar mu'jiza ba zai yi hakan ba saboda ga in dai ba zai yi ka sa kurma ya saurare ya ji abin da kake faɗa ba su waɗannan da suke sauraron ka ba za su amfana da abin da kake faɗa musu na wa'azi na karantar da su alqur'ani ba an fahimta walau kanu la ya'qilu yanzu kai zaka iya ka jiyar da kurame koda sun zamanto ba su da hankali anan Allah subhanahu wataala yake so ya faɗa mana sun hada abubuwa guda biyu kamar kurma ne misali baya ji ko ba gaba sannan kuma mai bai da hankali wannan ta koci ta wuce hanya zaka shirye da shi kurma ne bai da hankali akwai abin da zaka fara masa zaure ka ko irin mangaro na kuramen na irin alamun na kurame ai ba zai fahimta ba saboda me bai da hankali mahukuci to anan Allah ta'ala yake so ya faɗa mana amma kurma in ya zama wani baya ji amma kuma yana da hankali ai zai iya me fahimtar wasu abubuwa kai masa magana irin ta kurame ko kai masa wata ishara da ya fahimci ka to amma ya zama baya ji ba hankali ba hanyar shiriya bayan da za ya fahimci ka to anan Allah ta'ala sai ya misalta kafirai waɗanda suke sauraron manzon Allah da kurma wanda yake baya ji ba hankali to Allah ta'ala yake faɗa mana waɗannan suna sauraron ka amma ba sa jin gaskiyar don ba sa hankalta ba su da hankali mutumin da yake kurma ne ba hankali ba yadda ka shirya da shi saboda haka karkata da hankalin ka a kansu sun hada jama'u baina sau'atayn ga rashin ji ga kuma rashin hankali to babu hanyar shirya gidan Allah ta'ala yake cewa wa minhum daga cikinsu akwai man yanzuru ilayka wanda yake kura maka ido isa ido yana ta kallon ka amma kuma ganin da yake maka ba gani ne na daukan shiriya ba saboda haka ba zai fi fa'idanta da wannan gani da yake maka annabi sallallahu alaihi wasallam ko bai yi magana ba a halayensa akwai abin da idan ka gani za ka gamsu da cewa shi annabin Allah ne kuma ya baka sha'awa ka musulunta suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani sai su sa manzon Allah a gaba su kura masa ido suna kallo. To wannan sai ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ji ido kacewa kamar suna neman shiriya ne. Ko ba ga bane? Ai yanzu mutun ne misali. Kai mai wa'azi ne kana wa'azi a unguwa. Mutun ne kullum yana zuwa yana zama sahun gaba. A sahun gaba yana ta kallon ka kuma yana sauraron abin da kake faɗa. Ya za ka dauka? Eh? Za ka dauka ya gamsu da abin da kake faɗa. Kuma zai shiryu zai aiki da shi. To ake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sako wanda yake yana kura maka ido. Kallon ma ba ɗaya ba biyu bai sa ido yana ta kallon ka. Ka dauka cewa kamar shirya yake nema kamar zai shiryu. Amma Allah ta'ala ki ce a'a ai wannan ba zai shiryu ba zai gane gaskiya ba. Saboda haka kada ka wahalar da kanka wajen shiryar da su. Saboda me? Afa anta tahjil umya? Yanzu kai ya Rasulullahi za ka iya shiryar da makawo? Ka ce masa ka bi ta nan ka je ya bi hanyar tafi daidai? Ba zai iya ba saboda me? Baya gani. Za ka iya ka sa makawo ya zamanto yana gani? Ba zai yiwu ba. Saboda haka wadancan su ma suna kallon ka amma kallon nan ba za ba sira ba ne. Walau kanu la yusiru. Za ka iya ka shiryar da makawo ko da baya gani? أنما ما لم يسكي تيوا جمعوا بين عمل البصر وعمل البصيرة سنعاد ذكانا مكانتا تأيدو لكم مكانتا تزوجيا مكانتا تزوجيا تابي هتري مكاهو قودة بايا غني أما زي إياي أمباني تزوجيا دا الله يباشي يفهمشي قسكيا كما يهلوكو دا قسكيا أما واند الله يعرف ما سزوجيا قودة ينا غني دا إيدو kamar waɗannan kafirai da Allah ta'ala yake bada labarinsu saboda zuciyar ta makance ba za su fahimci gaskiya su yi aiki da gaskiya su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi Allah ta'ala yake cewa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur shi ne al'amarin yake matsalar ba ita ba ce mutum ya zama tun makahon ido ba wannan ba ne mutum ya zama tun makahon zuciya zuciyar ba haske wannan ta bi hasari to anan Allah ta'ala yake ba mu labari daga cikin kafirai akwai wanda suke zuwa suke sauraron manzon Allah anan Allah ta'ala ya yi amfani da fi'ilul mudari wa minhum man yastami'una ilayka fi'ilul mudari kullum suna zuwa suna sauraronka littakrari wa tajaddud ba su ɗaya ba ba su biyu ba ka wannan duk a zahiri alama ce da ke nuna ta kamar suna da sha'awa dangane da abin da manzon Allah yake faɗa ba haka bane ko yanzuru ilayka ya kura maka ido ina ta kallo ba su ɗaya ba ba su yana kallon ka kamar yana sha'awar ka kamar yana sha'awar abin da kake faɗa amma kuma ba haka bane duk da Allah ta'ala yana faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam halaye na kafirai domin ya san irin mu'amalar da zai yi musu ko a yau kai ma wa'azi kada ka dauka cewa in kana wa'azi duk wanda yake sauraron ka yana sauraron ka ne domin ya yarda da abin da kake faɗa ko ba ka bane kuma kada ka dauka cewa zai yi aiki da abin da ya ji kila wani ya zo ya zauna sahun gaba yana girgiza kai Allahu akbar amma a cikin zuciyarsa ta wannan malama ai makareci ne yana yi wa ya zo ne don wutan madafa daban amma kai baka san gaibu ba za ka yi aiki da zahiri a nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don an yi masa wahayi ne amma kafin a yi masa wahayi manzon Allah yana mu'amala da me da zahiri shi ya sa ma yake me yana wahan da kansa yana damuwa tunda kullum suna zuwa suna sauraronsa yana ba da lokaci yana ɗaukan lokaci wajen shiryar da su don kullum suna zuwa da kullum suna kura masa ido suna kallonsa to yana ya kore fiye da cewa sun shiru to amma kai na yau baka san kai buwa za ka yi aiki da zahiri wanda ya saurare ka za ka dauka cewa ya fahimci abin da kake faɗa masa ya so abin da kake faɗa masa in kuma sabanin haka ya bayyana ta wannan gare shi ne kai da ka isar da sako wannan ayar kuma tana nuna mana wato shiriya ta tawfiki tana hannun Allah subhanahu wa ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. To manzo Allah ya damu yaga cewa sun shiryu, to amma Allah ta'ala yake cewa to wadanda suke zuwa suke sauraron ka ko suke kura maka ido suna kallon ka ba lalle bane a su musulunta. A wannan ayar har walayo akwai tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada ya damu da rashin imaninsu, domin ba shi ne zai shiryar da su hidayat at-tawfiqi, shiryar wata tawfiqi ba Allah ne zai yi wannan, kamar da yake ba zai iya mai da kurma ya zama mutum yana ji ba kuma kaho yana gani ba. To haka wadancan wadanda Allah bai kaddara musu imani ba, ba za su yi imani ba. To Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mana imaninmu. Na'am.
إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون.
الله تعالى كتب إن الله للي الله لا يظلم الناس شيئا بايا زالنتر متاني دكومي ولكن الناس سيد متاني أنفسهم يظلمون سنة zalintar kawunansu kawai. Munasabar wannan aya da aya ta gabata, kamar yadda malamin suke cewa aya ta gabata Allah ta'ala ya bayyana mana cewa akwai wadanda ba su imani ba, suna zuwa suna sauraron manzon Allah, suna kura manzon Allah ido, suna kallon su amma ba za su imani ba. To wannan rashin imani da suka samu kansu a ciki ba Allah ne ya zalunce su, su ne suka zalunci kawunansu. Saboda me? Allah ya ba su ido, Allah ya ba su kunne, Allah ya ba su zuciya domin su kalli gaskiya su gane gaskiya, Allah ya ba su kunne domin su saurari gaskiya, kuma Allah ya ba su zuciya su jujjuya gaskiyar nan a cikin zukatansu su amfana su musulunta. Sannan kuma Allah ya turo da manzo daga cikinsu Annabi sallallahu alaihi wasallam Balarabe da yaransu, aka sako da Alkur'ani da yaransu, kaga duk dama ta shari'a Allah ta'ala ya ba su amma suka kangare. Saboda haka idan suka mutu akan kafirci gobe kiyama Allah ta'ala ya musu azaba, laifinsu ne Allah bai zalunce su. Inna Allaha lalli Allah la yuzlimu an-nasa, baya zalintar mutane ta fuskar yi musu azaba kafin ya aiko da manzo, kuma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, ko kuma ta hanyar yi azabtar da wanda bai dace a yi masa azaba ba, sai mai laifi ne Allah ta'ala zai masa azaba. Kuma ta hanyar haramtawa mai haƙƙinsa, in ka yi mai kyau Allah ta'ala ba zai hana maka ladar kyakkyawan aikin da ka yi ba. Sabanin dan adam kana nan kana zaune baka ci ba baka sha ba baka san hawa ba baka san sauka ba, a ce kai ne ka daki wani, a kai ka police station, a kai ka kotu, alkali ya daure ka shekara biyu shekara uku, me yasa? Zalunci yana faruwa da yawa. Wani wani sa'in kai wa mutum aiki, ku yi itibaki da shi za ka yi masa aiki akan dubu kaza, ku yi yarjejeniya ka yi masa aikin kuma mai ya ki biya. To Allah baya zalintar bayinsa wajen dora musu laifin da ba su yi ba, Allah baya zalintar bayinsa wajen hana musu ladar aikin da suka yi. Inna Allaha la yuzlimu an-nasa shay'an, to shi yasa Allah ta'ala yake cewa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulman wala hadma. Inda mutum mu'mini yake kuma ya aikata aiki na gari, to ba zai ji tsoron Allah zai dora masa laifin da bai ba shine zulman, ba zai ji tsoron cewa Allah zai dora masa laifin da bai yi ba. Yanzu a duniya kana tafiya kaga jami'in tsaro, musamman a irin Najeriya, wani sa'in za ka ji me tsoron kada me a dora masa laifin da baka yi ba, ko wani wanda yake babban shugabanka ne ba kwa shiri da shi ka gan shi za ka ji tsoron jaka da dora ma mai a baka kwayari a kan abin da baka yi ba, duk yana faruwa. To ba Allah ta'ala ba zai dora maka laifin da baka yi ba, wala hadma haka nan mutum ba zai ji tsoran hana masa ladar kyakkyawan aikin da yake ba in kai mai kyau kuma da kyakkyawar aniya garanti ne mafi karancin abin da Allah zai baka man jaa bil hasanati falahu ashru amsali ba ma hana ka ba ƙara ma zai inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'a fadinsa an-nasa da kuma shay'a duk wani nau'i na zalunci Allah ya nisanta daga wani Allah ya tsarkaka daga duk wani nau'i na zalunci zaka tura a cikin mutane wani za a ce maka adili ne yana kamantawa amma sai kaji wani tsali kuma ya yi wani nau'i na zalunci amma Allah ta'ala duk wani nau'i na zalunci ko mai kankantarsa Allah ya tsarkaka daga wannan shi yasa hadisul qudusi Allah ta'ala yake cewa ya ibadi إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم كابون هرم تاما نزالج سيد يا هرم تاما كاس يا عبادي لا هرم تاما كزالج لا هرم تاما كي نزالج سبور هكا كوما لا هرم تاما ولا تظالموا كذا كلك زالت رجونهم أكر جوان حديث الله تعالى يتوى حديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم لا كبانينا كجد كيو أيكم كنين كي يو إن كايم كيو سأي كي يو إن كايم مر كيو سأي كي يو ثم أوفيكم إياها سننظر نشكا مكو لادر أبن دفكي بزن توي مكو هيكين كبا سبو دعنا فمن وجد خيرا دون ليس مو الخير فليحمد الله ya gode wa Allah domin taufiki ne daga Allah ba tabaraka bace kuma ya gode wa Allah ba kuma wai tsantsan abin da kayi ne Allah ya saka maka ba da kari ne ko ba ga bane aljanna da me ake samu aiki sababi shine aiki amma ba da rahmar Allah. Na. Manzon Allah yace babu ɗaya daga cikin ku aikin sa tsantsa zai shigar da shi gidan aljanna. Aikin ka tsantsa. Ka daina ganin yawan aiki da kake yi. Kullu kana kiyamul layl, kullu kana azumul litlin da hamis, kana sadaka wajen karatu baka bashi, ka daina ganin wannan. Shin an raba yayi daidai ka san da wannan ta yi kai dubu amma a cikin dubu nan wanda suka inganta guda goma ne kacal abu ne mai yiwuwa saboda ka babu yadda za a yi ka bugi kirji ka je cewa na samu rahmar Allah Allah ya saka mun dan aiki na ne na samu wannan alkhairi babu shi tausayi ne da jin kai daga Allah to shi yasa in ka ga alkhairi kada ka dauka cewa aikinka ne tsantsa a'a akwai rahmar Allah a ciki to saboda haka sai kai mai falyahmadillah ka gode wa Allah shi yasa addu'ar ayin aljanna da sai ce alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula kaga a cikin aljanna suke gode wa Allah da rahmar Allah suka samu wannan to amma kuma sai ka dauki sababi karka ce ra ai da ma aljanna da rahmar Allah ake samu ka daina sallah ka daina bada zakka ka daina azumi ka yi abin da kaga dama baka dauki sababi ba baka dauki hanya ba ka kama hanya ba sai manzo Allah yake cewa umman wajada ghayra zalik wanda ya samu sabanin haka baka samu alkhairi ba a lahira Allah yake yi ka sha wahala a duniyan nan kuma ka je lahira babu alkhairi ai ba asarar da ta kai wannan to shine Allah ta'ala yake cewa a hadisul qudusi fala yalumanna illa nafsa kada ya zargi kowa sai kansa kada ya zargi kowa ku zara gidanka ko masallaci yana tafsiri shekara 20 baka taba lekowa ko sau ɗaya ba ko sau ɗaya baka taba lekowa Allah ya baka miliyoyi miliyan 300 biliyan baka gina masallaci na miliyan ɗaya ba. Akwai mai rayuwa wango kana miliyan ɗari baka ɗauki naira dubu ɗari ka bayar ba. Akwai zaurawa waɗanda mazajensu sun mutu suna wahala kana miliyan ɗari uku azumi ya zo baka taɓa ɗaukan suga kwana uku ka basu ba. Saboda haka fala yalumanna illa nafsa, kada ka zargi kowa kai ne baka yi abin da ya kamata ba. Allah baya zalunci, la yazlimun nasa shay'an, ko kafiri ne wanda duk shi ya zalunci haƙƙin Allah ko ba haka bane? Wal kafiruna humu zalimun, duk wani kafiri ya zalunci haƙƙin Allah amma shi ma Allah ba zai zalunce shi. Duk aikin alkhairi da kafiri zai yi, wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura, bai da ladan gobe kiya ba. Amma saboda adalci na Allah subhanahu wa ta'ala, in kafiri ya yi aiki na gari ba na ibada ba a fuskar mu'amala, dan ibadarsa ba za a karba ba. Kafiri ya yi sallah ko ya yi azumi, ba azumi ba ne ba sallah ba ce, amma ya yi aiki na alkhairi a fuskar mu'amala, ya taimaka wa maraya miskini, ya sada zumunci, ya taimaki gajiyayyu, to Allah subhanahu wa ta'ala zai saka masa a nan duniya. Wannan aikin da ya yi ba zai tafi a banza ba. Hadisin Anas a cikin Sahih Muslim, manzo Allah ya ce, innal kafira idha amila hasana, in kafiri ya aikata aiki na gari kyakkyawan aiki, ut'ima biha tu'ab, sai Allah ya ciyar da shi a sanadiyar wannan kyakkyawan aikin da ya yi min ad-dunya a nan duniya. Wa amma al-mu'min amma mu'mini fa inna Allah yadkhilu lahu hasanatihi, Allah zai ajiye masa kyawawan ayyukansa ladarsa gobe kiyama, Allah ya bashi lada fil akhirah gobe kiyama, ƙari akan wannan, wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'ati, bayan an tanada masa lada a gidan lahira, Allah ta'ala ya sake bashi wani alkhairi a nan duniya riba biyu. In kai da ikhlasi kyawawan ayyukan nan sadaka ne, taimaka wa marayu ne, gina masallatai ne, gina makarantu ne, taimakawa masu ilimi ne, taimakawa da'awa, bayan ladar da zaka samu gobe kiyama a nan duniya, sai Allah ya maka buɗi riba baki. Allah ta'ala yake cewa inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa, sai dai mutane anfusuhum yuzlimun, suke zaluntar kawunansu kawai. Allah ta'ala ce anfusuhum yuzlimun, ma'ana banda kawunansu ba su zalunci kowa ba. In kai mai kyau dan kanka, in kai mara kyau baka cuci kowa ba sai kanka. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, Allah dai ba zai zalunci kowa ba. Sun zalunci kawunansu saboda sun kisi imani da Allah. Allah ta'ala yace su imani, sun kisi imani, kuma wannan rashin imanin zai jawo a yi musu azaba. Kuma ta wannan fuskar suka zalunci kawunansu. To Allah madaukakin sarki ya tsare mana imaninmu. Abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu ladarsa gaba ɗaya. Abin da muka faɗa ya zama da kuskure, Allah ya biya mana gaba ɗayanmu. Allah ya karɓa mana kyawun ayyukanmu, kurakuranmu Allah ya gafarta mana. Allah ya karfi azuminmu da addu'o'inmu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu alkhairin duniya da lahira. Waɗanda suke nufin da shirya, Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga tsakaninmu da su. Allah subhanahu wa ta'ala ya zaurar da ƙasarmu lafiya da sauran ƙasashen musulmi. Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da shugabanninmu zuwa ga abin da ke shine mafi alkhairi gare su da al'umma gaba ɗaya. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.